ranar da kika dauko ko ka dauko kana kallon batsa, Allah ya tafi da idan ka, to ban san me zaka ce ba. Sai ka ce astaghfirullah, ya Allah ka dawo mun da idan, ba zan ci gaba da kallo ba. A'a, ai tun farko da man maganin kar ayi, kar a fara, shi yasa Allah ya ce kada ku yi. So yin aure da wuri yana rantsa gannai, yana rantsa, yana kiyaye al'aura. Mutum ba zai afkawa abinda ba shi kenan ba. Wannan hadisi da kuma ɗaya hadisin da mutane suka zo masu zafin addini suka ce to Allah ya fi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yayi rasulul ladzi ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, an yafe masa abinda yayi da ma abinda bai yi ba, an yafe masa. Suka ce to ɗaya yace ni ba zan yi aure ba kwata-kwata a rayuwata, tunda mace za ta iya shiga ta zama kaman obstacle, ta zama min fitina a cikin al'amuran dina. Wancan yayi azumi zan yi kullun, wancan sallah zan dinga yi kullun. Ashe labari ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai yace annika'u sunnati wa man raghiba sunnati falaysa minni. Sunna ta ce duk wanda ya kyamaci sunnata baya tare da ni, duk wanda ya kyamaci sunnata baya tare da ni. Kun ga wannan wata hujja ce a hadisance da take nuna matsayin aure. Sheikhul Islam bin Taimiya yace man da aka ila ghairi zuwaji faqad da aka ila ghairi al-islam, duk mutumin da ya kiraye ka zuwa ga abinda ba aure ba a addinin musulunci, to hakika ya kiraye ka zuwa ga abinda ba musulunci ba. Duk wanda zai discouraging dinka, ya discouraging dinki akan al'amarin aure, ya kawo maka wani abun da zai katange ka ga yin sa, kuma akwai damar yin sa, to hakika ya kiraye ka zuwa ga abinda ba addinin musulunci ba. Idan muka tattara waɗannan bayanai sun isa su nuna mana matsayin aure a musulunci. To yadda ake neman aure a shari'a, yadda shari'a ta tsara yadda ake neman aure, na farko dole tunda ibada ce, aure ibada ne, aure ibada ne, tunda aure ibada ne dole a kyautata niyya wajen yin sa. Ba ta kai bane gaba gaba, ba ya kai bane ya yana da jari, yana da waye, yana da me, duka farallan cika cikin aure sun cika a wurin sa, ba haka bane. Dole a samu kyakkyawar niyya wajen yin sa, ya zama akwai niyya, zan yi ne ibada ce, ina kwaɗayin lada a cikin yin sa. In namiji ne, abinda zan ci da ita sadaka ne, abinda zan shayar da ita sadaka ne, abinda zan tufatar da ita sadaka ne, duka waɗannan ya san ibada ne. Yana neman yardar Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi aure ku hayayyafa, dan ne alfahari da yawan ku in kiyama ta tsaya. Da waɗannan manufofi sai ka tattara su, sai ka kyautata niyyarka wajen yin sa. To ashe dole a samu kyakkyawar niyya wajen yin aure, ya zama ka gina shi ne a matsayin ibada, kake da niyyari, ibada take da niyyari, to anan ne sai aure ya zama, sai aure ya zama an gina shi da kyakkyawar niyya wajen samun lada. Mataki na farko kenan, dole a samu kyakkyawar niyya a matsayin ibada ne. Malamai suka ce meye ibada, suka ce dukka abin da Allah yake son sa kuma ya yarda da shi cikin ayyukan gaba ko ayyukan furci, shine ake kira ibada. Duk abin da Allah yake son sa kuma ya yarda da shi, abin nau'in aiki ne da jika ko yauki ne da baki ko aiki ne da dukiya, to duk abin da Allah yake son sa ya yarda da shi ya zama ibada. To a wannan ta'arifin ya kamata mu fahimci cewa aure ibada ne, saboda Allah yana son sa kuma ya yarda da shi. So dole mu kyautata niyya, to anan Allah sai ya mana jagoranci cikin abin da muke. Na biyu, zaɓin mata. Musulunci bai bar mu kara zube ba, ga mata ya zaɓa musu mijin da za su aura, ga maza ya zaɓa musu matar da za su aura. Allah ya gaya mana a cikin littafinsa, ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'minna, kada ku auri mushrikar mace hatta yu'minna, har sai ta imani. Wala amatun baiwa da aka sayo ta amma mumina khairun min mushrikatin, tafi alkhairi ga wadda yar babban gida ne, yar menene, yar mulki ne, duk abin da ake ta tafi alkhairi akan ka auri wannan mai siffata ba baiwa ba. Allah ya ce walau a ajabatkum, koda wannan ta ba ku burge ku wajen kenta ko matsayinta, a'a. Sai sake cewa wala tankihul mushrikina hatta yu'minu, wala tankihul mushrikina hatta yu'minu, kada ku aurar da ƴaƴanku wa mushriki hatta yu'minu har sai ya imani. Wala abdun, bawa da aka siyo shi kamar yadda ake siyo rago ko akuya, khairun yafi alkhairi min mushrikin, yafi alkhairi da mushriki walau a jabakun, koda ya baku burge ku shi wancan din. Ashe matakin farko shine sai a auna addinin sa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana tunkahul mar'atu li arba, ya ku taran mu'minai, ana auren mace saboda abubuwa guda hudu: lidiniha, dan addininta, limaliha, saboda dukiyarta, lijamaliha, saboda kenta, linasabiha, saboda nasabatta. Tana da nasaba, ƴar wane ne, jikan wane, tana da kyau, zankadaziya ce ta sawa a gaban mota, tana da dukiya, an mutu an bar mata, ko kuma ƴar kasuwa ce. Sai yace walidiniha, ana auren mace saboda addininta, ta tsaya akan addini. Sai aka ce kai mumini, inji manzon Allah, fa alayka bi zati dini tarbat yadaka, na zaba maka mai addini, tafi waɗancan duka siffofin. To ashe matakin farko na zabar matar da za aura, mun ji ta bangaren mace, fa alayka bi zati dini tarbat yadaka, innan mace ne ita ma. Aka ce idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqa, idan an zo neman diyarku, man tardawna dinahu, wanda kuka yadda da addinin sa, kun dora askeli, kun gani mai kiyaye ibada ne, mai sallah ne, mai karatun alqur'ani ne, mai neman na kansa ne, wa khuluquhu, kuka dubo dabi'arsa. Mutum zai yi yana da addini amma ba shi da dabi'a, sai ku auna dabi'arsa, shi ma mai mutunta mutane ne, yana da karamci a gwasu, ba shi da abokin fada, ko auna dabi'arsa. Aka ce to wannan ku ba shi yar, idan kuka hana shi to fitina za ta yi aukuwa, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ashe kun ga addinin musulunci bai bar mu ba, sai ya bada tsari da criteria na zaben mata, ya bada criteria da tsari na zaben miji. Ba aya ba hadisi lokaci ya nuna mana cewa wadda ba shi da shi Allah zai iya bashi. Kar awun ya zama kawan awun me yake da shi, me zai iya mata. Za ku ya hadawa kuma sai Allah ya jarbe shi da tattalin arziki, idan arzikin aka yi sai ya dawo kuma talaka. A lokacin kuma wai ta bature, wai is too late to cry when the head is off. A lokacin za ku ce to a tunda ka talauce dawo gida, to na ƴaƴanka nan da ta haifa maka su koma kenan, kanta zama tsohuwa, za mu je mu saki duba mai kuɗi mu bashi, a'a ba zai yiwu ba. So dole ne a samu niyya kyakkyawa, manufar ta zama niyya ce kyakkyawa. So shine, so dole mu auna wannan matakin farko din, bayan kyakkyawar niyya da zan yi auren nan dan ibada ne, saboda Allah da manzansa sun ce an kyautata niyya. Na biyu, mijin zabansa. Na faɗa muku ba aya ba hadisi, tarihi ya nuna mana cewa mai arziki ya talauce, tarihi ya nuna mana wanda bashi da kowa kuma Allah ya daukake shi, wannan na Allah ne. Yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, na arzuto wanda yake so ba tare da lissafi ba. Sannan arziki is relative, arziki kawai suna ne da shi a haka. Babban arziki shine wadatar zuci, yana da wadatar zuci, abinda ya samu akwai contentment, akwai wadata. Hakkokin da Allah ya dora masa na dole, Allah ya bashi ikon saukewa, wannan shine arziki. Idan an tona maka yadda wasu suke samun arziki, wallahi kana da imanin an ce zo ka karba, zaka ce baka so. amma kawai ya alamuna zahiran min alhayatid dunya, abinda muka fahimta kawai na zahiri, me ya saka wani irin gida ne da shi, wata irin mota yake hawa, a ina yake aiki, sai ka ji an ce wannan yana da prospect, wai yana da gaban sa za ta yi kyau, gaba kuma na Allah ne. So sai ya zama awun mantar dauna dinahu wa khuluqa, wanda kuka yadda da addinin sa, kuka yadda da dabi'un sa. So zabin mace mun lissafa ana zaben wanda take da addini, sannan dole a cikin abubuwan shari'a ta tsara na yadda za a nemi aure bayan kyakkyawar niyya, sannan a zamu zabin mace ta gari, sannan a zabi zabin namiji na gari shi ma, sannan dole a samu gaskiya da rikon amana. Gaskiya shine mutum ya mu'amalance wanda yake nema tare da gaskiya. Na farko abinda shari'a tace, idan ar wani ya ga wata yana so, matakin farko sai je istikhara. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la khaba man istikhara wala nadima man istashara. Sannan ke ma wane ya zo ya ce yana so, ko yana son diyarki, ko yana son ki ke da kanki, sai ki ce to bari mu barwa Allah, watan akwai hikima. Sai sa rawin hadisin yace manzon Allah yana koyar da mu istikhara kamar yadda yake koyar da mu aya a cikin littafin Allah. Istikhara tana nan kamar haka, zaka yi ta ne ba wani malami zaka tura wa maka ba, kai ne zaka yi alwala lokacin da ake sallar nafila. Duk lokacin da nafila ana yin ta, to sai kai alwala, sai kai raka'a biyu, kai raka'a biyu ka sallame. Babu abin da ake karantawa a ce sai aya kaza ko sura kaza. In kulhu kika iya ki karanta, in nasi kika iya ki karanta, in kika idar sai ki daga hannunki ki ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmik, Allah ina neman zabinka da iliminka, wa astaqdiruka bi qudratik, ina neman kudurarka akan abin da kake da iko akan sa, wa as'aluka min fadlika al'azim, ya Allah ina roƙonka cikin falalarka mai yalwa, fa innaka taqdiru wa la aqdiru, Allah kai kake da iko, ni ba ni da shi, wa annaka ta'lamu wa la a'lamu, Allah kai kane kake da ilimi, ni ba ni da shi, wa anta allamul ghuyub, Allah kai ka san abin da ke fake, ka san mai gobe za ta zo da shi, mai jibi za ta zo da shi, mai badi, mai badin badada za ta zo da shi, kai ne mai ilimin gaibu, ni ba ni da shi. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra, ya Allah idan ka sani cikin iliminka wannan al'amari da na sa a gabana, sai ka fadi bukatarka, aure ne, kasuwanci ne, makaranta ce, sai ka fada, wato samma hajatahu a dai riwari kenan. Wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairu li, alkhairi ne a gare ni, fi dini, a addini na, kun ga addinin musulunci kullun sai ake prioritizing addinin, fi dini wa addini na wa ma'ashi da rayuwata, wannan abun da na sa gaba, mijin nan ne, kasuwar nan ne, makarantar nan ne, ya Allah in ka sani alkhairi ne a gare ni, wa addini na da rayuwata, faqadirhu li, ya Allah ka sauƙaƙe mishi, ka kaddara mishi, wa yassirhu li, ka sauƙaƙe mun samun sa, sallallahu ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amince ƙara tabbata a gare shi. Mutumin da Allah ya bashi jawami'ul kalam, in yayi magana sai kaga ta tattare dukkan bayanan da ake da bukata. Shikenan, fayasirhu li, Allah ka sauƙaƙe mun samun sa, ba sai an zo ana ta tashin hankali ba, ba sai ana ta bala'i ba, ka sauƙaƙe mun samun wannan abu. Wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharru li, ya Allah in ka san wannan al'amari sharri ne a gare ni, fi dini, a cikin addini na, abin zai zo ya barazana wa addini na, wa ma'ashi kuma barazana ne a rayuwata ta yau da gobe da jibi da shekara 10-20-30 da zamu zo ina raye, in zai zama barazana a gare ni, a addini na da rayuwata, fasrifu anni, ya Allah ka kawar da shi daga barina, wasrifni anhu, ya Allah ni maka kawar da ni daga barinsa. Watan ka nemi abin, Allah ya kawar da shi akan layinka, kai ma Allah ya kawar da kai akan layinsa, sai ai clear. To in daman ba alkhairi bane mijin kin wannan addu'ar, shikenan. Amma awun farko shine da me yazo, me ya baki, me yayi miki, me zai iya miki, fa subhanallah shi sa auren mu dole ita kawa kawa dole ita tangal tangal saboda wallahi tallahi munfar ba Allah bace wata waqdur lil khair haythu kana thumma raddini kuma Allah tunda wannan din ba alkhairi bane Allah ka kawar mun da shi ka kaddara mun alkhairi duk yadda alherin yake Allah ka taho da shi ka samu a gabana thumma raddini bihi sannan Allah idan ka canja mun ka bani ikon yadda da shi wallahi duk mutumin da yayi wannan addu'a kan wata manufa kuma Allah ya tabbatar masa da shi to wallahi akwai alkhairi a ciki tunda sai ya ce thumma raddini bihi Allah ka yardan mun da shi ka ji shi ina so a raina so ashe in wannan shine addu'ar da duk idan hamma ahadukum bi shay'in manzo Allah ya ce idan ɗayan ku yake mutu akan wani al'amari ga abin da zai yi kasuwa ce aure ne menene duk abin da gobe ne za ta haifar da shi ga addu'ar da manzo Allah ya karantar da mu mu yi shi is a very comprehensive addu'a ko addu'a ce da talshama kance komi da komi na rayuwa wallahi sai da rashin sanin ta da rashin sanin ma'anarta wallahi ba yadda zaka yi kai ta da yaqini Allah ya barka shi sa manzo Allah ya ce la khaba man istakhara wala nadima man istashara la khaba man istakhara wallahi baya tabewa duk wanda ya istakhara wala nadima man istashara sannan babu nadama ga duk wanda ya shawara in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana masa wahayi a sanar da shi abinda zai faru ranar tashi alkiyama ya annan Allah ya ce da shi da sahabbai ya tambayi sahabbansa shawara yace wa shawirhum fil amr ka shawarce su cikin al'amari wai za a zamta idan ka himmatu zaka aikata al'amarin fa tawakkal ala Allah so dole mu cire san zuciya dole mu cire abinda muka gani dodorido a fili Allah ya ce asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum so dewa akwai abinda kuke san sa amma sharri ne a gare ku auta are ce asa an takrahu shay'an mafi yawan lokaci akwai abinda kuke kin sa Allah ya ce wa huwa khairul lakum Allah ya ce alkhairi ne a gare ku wallahu ya'lamu Allah ne yake da sani wa antum la ta'lamuna ko ba ku sani ba sai ka bar masa ilimin istikara ba kawai za a tattaunade abu ne a sa karkashin filo ba aini na sa malam wane mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai wa sabansa istikara ba koya musu istikara yi kuma duk duniya ba wanda yafi manzon Allah malinta ba wanda yafi manzon Allah sani abin da ya dace amma bai wa kowa istikara ba suka ce yu'allimuna alquran kama yu'allimuna alquran yana karantar da mu ku istikara kamar yadda yake karantar da mu aya a cikin littafin Allah so mu kamata iyaye ku yi kokari ku tarbiyantar da yaran ku cewa idan aka zo ko ne musu magana su ce a inda gaske kake ka zo gida wallahi idan ana hakan akwai wanda ba zai zo gidan ba kin fito da tabarrujinki kin didi matse riga kin mammatse jiki kin fito kan kwalta kina ballagaza kina tafiya bosau bosau kina tafiya dan a cabe tare ki me ke kina fa bai tsara ki ya sa miki kida dindin 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 ya karbi lambar wayar ki kafin ki ankara kowa ke kina tsaman farin jini ne dake a to iyaye idan suka kiyaye duk wanda yazo a ka je ka nemi izini da yawa za su gudu dama mun ya sai ya dauka gun bata lokaci ne iyaye da yawa sun bar kari ranar takama shi yasa za a zo a yi takaddama kuma an dasa wani abu wai soyayya na daga speaker ne kuke an dasa wani abu wai shi soyayya ni iyayenmu duk wanda a cikin mu anan ta kai shekara 50 ta dorawa 50 idan iyayenmu suka ba mu labarin auren da aka musu suka zauna akwai abin mamaki a ciki bari ma bata taba ganin sa ba soyayyar taka babu ba ba amma yi ba ba wannan lokacin batawa malam wannan ne zai zo yace ina nema wa dana wanci a ce an bayar wani ma bata taba ganin sa ba sai ran da aka kai shi daki oh jiya ma an fada ko to ai magana ce ta zahiri bata san shi ba sai ranar da aka kai ta dakin sa amma a haka saboda abubuwa guda biyu tarbiyya da jin tsoron Allah da jin biyayya wa iyaye ta akura kuma yanzu gashi sun haifi yara masu albarka amma yanzu ita wai soyayya yini ana waya, a kwana ana waya, a yi chat, a yi waye, an soye tun kafin ayi auren dama an soye kurmus. Don an je kuma me za a yi? Babu. Kafin yayi magana ta san abin da zai faɗa, kafin ta yi magana ya san abin da zai faɗa. An yi blending, an zama ɗaya, an zama kamar aboki ne da abokiya. So iyaye dole ku dawo da martabar ku, damar ku ce dole ku dawo da ita. Amma wai a ce wai an yi soyayya wane ne? Babu laifi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunantar wani zo yace wa sahabu, manzo Allah na ga ina so na auri wance, yace ka ganta? Yace ban ganta ba. Yace to kaje ka kalla, unzur ilaiha ila ma da'aka ila zawajiha, kaje ka kalle ta, ka kalli abinda har zai jawo hankalinka zuwa ga aurenta. Babu laifi a kalla, amma ayi courtship ake yi, relationship ake yi, soyayya ake yi, shekara hudu ana ta gumurzu. Akwai wanda yazo ya samu haka, yace suna tare da wance waye waye. Nace masa, na kalle shi, nace masa wallahi ba lalle ka aure ta ba. Mana ya zaka ga mu haka? Nace Allah ba lalle ka aure ta ba, saboda kun yi blending, kun zama daya. Relationship din babu alakar, babu karkashi a cikin ta, babu wani abu sabo. In ce abinda zai faru a ƙarshen lokaci, zaka ga wata wadda baka sani bane ka aura, ita ma ƙarshe ta ga wani wadda ba a sani bane, ba ta sani bane ta aure shi, saboda kun zama abu daya. Kuma wallahi ƙarshe hakan aka yi, yazo yana gaya mu, nace ai na gaya maka. So iyaye ku sanar da ƴaƴanku cewa su fa ba haja bace a kasuwa, kowa ya karbi number waya, kowa ya zo kofar gida. Wance aure zaki ko karatu? Karatu zan yi. To babu zancen relationship, babu zancen dangantaka, babu zancen alaka. Daga lokacin da muka ji kina alaka da wani, to za mu fitar da ke a makaranta mu miki aure. To aka samu irin waɗannan, to insha Allah sai kaga abin ya zo da sauki. Amma a sake yarinya galala, ita ce wancan, ita ce wannan, kafin ai mata aure sai ta yi samari kamar guda goma, akwai matsala a ciki. So dole a samu gaskiya, dole a samu riƙon amana a cikin zamantakewar. Mu'amalar ta zama ana mu'amalantar kowa da gaskiya ne. Shi ya zo gaya mata gaskiya, ni albashi na kaza nake aiki. Ba sai ya gaya mata albashin ba, don zai zama rikici a gaba. Wata rana zai goranta mata ya ce, kai da albashin kamar kaza daman ai. To ya gaya mata, to ni a waje kaza nake aiki, albashi na bai taga, amma insha Allah abinda zan rike ki da shi zan iya. Ba ya mata ƙaryar kuɗi ba, ya mata ƙaryar mota, ya mata ƙaryar abubuwa a rayuwa, kuma a zo an yi auren kuma a samu akasi. Aurarruka da yawa sun samu matsala saboda rashin gaskiya a cikin mu'amalar. A halin mace, in za ka yi mata abin naira 100 ka ce mata ni ko naira ta 30 dai, sai da yake haƙuri. To idan ta zo kan mu'amalance ta da naira 100, sai ta ga duniya sabuwa. Kullun kana mu'amalantar mace ne da abin da baka da shi, ƙasa da abin da kake da shi, saboda expectations. Amma ka zo kai ta mata barazana, aure da yawa ya lalace, aure da yawa ya ɗauko tangal-tangal, saboda irin wannan ƙarareki da samari suke wa 'yan mata. Amma tunda wadda nake gabansu suke gabana, yanzu a zaune mata ne, zan rajja a magana ne ta ɓangaren mata ya fewa. Su ma mazan muka haɗu su, haka muke gaya musu gaskiya. A cikin mu'amala da za a yi da aboki ko da iyaye ko da manemi ko da miji, alaƙa ce da ake gina ta akan gaskiya, kar ai ƙarya. So shi yasa daga an yi aure, in gaskiyar ta bayyana, sai kaga ana samun akasi. So dole a mu'amalanci juna da gaskiya, sannan dole a mu'amalanci juna da amana. So wannan shine neman aure a musulunci. Sannan doro tsoron Allah a cikin mu'amalar, a sa tsoron Allah a cikin mu'amalar. Dukkan neman aure na halal, dukkan neman aure da ya dace, wallahi za a yi sa a wata shida ai a gama. So cikin mu'amalar dole a mu'amalanci juna da cikin tsoron Allah. Sannan yawa, sannan bayan an yi aure, kamar yadda nace dole a samu gaskiya cikin mu'amalar, sannan dole a samu amana, sannan dole a samu sauke hakkokin juna a bangarurruka duka guda biyu. Miji yana da haƙƙi akan matarsa na ci da ita, shayar da ita, ba ta magani, tufatar da ita idan yayi tufafi. Watan rikici ya zo da mazaje ko? Amana shibe ɗinka ko jallabiya bai siyawa kansa ba, amma kin dauko atamfi, kin dauko takalma, kin dauko huluna, kin dauko dresses, kin ce sai a siya. Addinin musulunci cewa idan kai tufafi kai musu, so in yazo bai yi wa kansa ba kai ma sai ki wanke tsoho. Idan bai yi wa kansa ba shikenan sai a hakura. Idan kai tufafi kai musu tufafi, to kai ma baka samu kai ba, to shikenan sai a wanke tsoho a ce rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, sai a wuce wajen. So dole hakoki da muke fadi da bangaren miji akwai na lissafa ci, ciyarwa, shayarwa, magani, magun zama da kuma alaka ta auratayya. Sannan ita ma mace ta ko hakokin da dole ta kiyaye na mijinta shine dukiyarsa ta zama ta kiyaye, sannan ba za ta je ta yi abinda bai dace ba, ba za ta shigo da wani wanda bai yadda da shi ba gidan. Wannan ma'anar ba ana nufin wai wani mutumin banza ba, a'a, ko ma waye, ko mutumin kirki ne, sai da izinin sa za a shigo da wani gidansa. So waɗannan su ne kaɗan daga cikin hakkoki da kowane ɓangare. So nayi bayani akan matsayin aure, nayi bayani yadda shari'a ta tsara yadda ake neman aure, kuma nayi bayani akan yadda zamantakewar take a ɗan taƙaice. Yanzu za mu shiga matsalolin. Matsalolin da ake samu a cikin zamantakewa idan ba a kawo kyakkyawar niyya ba wajen neman auren, to za a samu matsaloli kamar haka. Akwai mummunar fahimta. To daman an gina abin a bisa ƙarya ne. Ai Abuja ma nake, a can za mu zauna, amma dai za a kama wannan gida a nan sai dai ki haƙuri, ai kaza, ai ina kwangila, ni ɗan bige-bige ne. Daman ka ji miji saurayi ya zo yana ɗan bige-bige ne, to ɗan bige-bige ne da gaske. An gina ta akan ƙarya. To daga an yi aure sai mummunar fahimta sai ta shiga tsakani. Wallahi na san auren da aka yi shi ranar da aka kai ta gidan, tun ranar da aka kai ta aka fara samun matsala. Saboda irin waɗannan gini akan iska ɗin. Akwai labarin da aka ban a garin nan, wani ne ya zo aure wata gidan da za a sa ta ma ashe ba shi da shi. Aka fara kame-kame. To amma daman tunda ta nuna ita kuɗi take so, da ɗan barazana da ɗan hayaniya shikenan ai ta samu daidai ita. So ashe dole ne ya zama an gina mu'amalar akan gaskiya. To matan su suke bada kofa, ai sai mai kaza, sai mai kaza, to sai mai kazan kuma sai ya zo ya yaudare su. Amma abinda Allah ya bani shikenan, masha Allahu la quwwata. Daman an nema izini, an yi istikhara, shi ma ya istikhara, ya dora auren man auren bisa addini, ya zabe ta ne saboda mai addini ce ko gidan tarbiya ne, kun ga sai a samu tawfiki daga Allah. Komai aka taba sai sauki ya zo. To ai na zamu zo, na kama dai wani gida, nan ko gidansa ne dan gina. Kullum mace tana son surprises, tana son abinda sabon abu, abinda zai sabo ne a gare ta. Yanzu ne a gidana ne, Allah ya taimake ni na gina, kaga sai ta hankalinta ya kwanta. To idan miji ya zo neman aure, kokari ku ce ni ba abin duniya nake so ba, don Allah ka gaya min gaskiyar abinda kake ciki, inna yadda haka san zauna da kai, to za a rage ƙarairakin. Wallahi wata rigar ma ba tasa bane in zai zo, saboda kin nuna ke dan gaya kike so, sai a da riga, sai a ruhula. Abokin sa mai mota wacce ya kawo shi sai ce wannan motar ma ai tallanta muke yi wallahi, amma taya ta nawa ne, sai abokin ya ce miliyan 5. Ai ta muku ƙarya, saboda daman kun tsara hakan ake so, wannan kawai dodorudon kuke so, to shikenan masha Allah. So dole a samu mummunan fahimta, ita take fara jawo matsala a cikin auratayya. Kuma wallahi wani a daren farko ake samu. Na farko daman a cuci maza ta yi, gashin nata ba gashin ta bane, gashin nata kamar gashin kan wani saurayi ta dora wani abu ta tunkusa shi kuma ya dauka gashi ne ranar da ta zo ta yaye sai ga kanta sanko kamar na wannan kun ga akwai matsala kenan ko wallahi tun a ranar zai fara jin haushin ta na farko baka girinci ita bata yadda ba ta dinga shafe shafe fuskar ta fuskar fanta kafafunta kafafun Coca-Cola kaga ranar da ta sako rigar bacci ta zo ya ga fuska jajawur ya ga kafafu baka kirin kun ga akwai problem muna gina newa akan ƙarya sannan akwai tsammanin nuka ta bangarura guda biyu gidan maza suna da tsammani gidan mata suna da tsammani mu al'adar mu tayo ana samu akasi a wannan tsammani biyun shikenan shi ma zaman lafiya ya zama babu akwai wani wanda na sani yace wallahi ba zai auri matan da ba za a kawo masa kaya a gidansa ba malam a tika maka falo da kujerun na a kawo maka home theater malam kana zaune kana danna remote control ince lalle zaka danna remote control ka gani to wannan da an kawo ta ba waɗannan abubuwan kun ga haushin ta zai fara ji auren nan da ake yi mun ki mu sauƙaƙa wa kanmu muna ta azabtar da kanmu dangin miji a wahale miji daman shine ma shawuya bashi ne adashe ne maula ne roƙo ne wallahi da aka za ka rarrafta fa da rikici rikici da damfara damfara da aka za hada ku ta bangaren iyaye mata kuma kun gagar hakura wata gaza sai an mata home theater wata gaza sai an mata kujeru guda biyu wata gaza dakuna guda biyu gadaje guda biyu kowa hankalinsa a tashi duka parties guda biyu hankalinsu dubu a tashi wayan za kasar Hausa baka saka sa yarinya alalle ba baka da kasa da miliyan 1 a talauce fa kenan kana bukatar akalla naira miliyan kafin ka sa ai alalle kuma wataƙila baka aje dubu 200 ba waɗannan ba lokacin da aka yi sai kuma aka fara samun akasi sai rashin fahimta wallahi a auren a satin auren ake samun matsala kuma a zo a rashin sa'a ba tarbiya saboda duk soyayyar da aka yi ta shekara ɗaya ko biyu an gina ta ne akan ƙarya tukururun kazami ne ko tukururuwar kazama ce a sati guda ɗaya sai kazantar ta sai ya bayyana bata iya abinci ba banda dan malele da tafasa shinkafa ba abin da ta iya shi kuma ya dan yi ka taburna baburna ya cika abincin gidansa da abinci idan ta jagalo masa shinkafa da wake kaman ta canga da mai da yaji wallahi akwai mutumin da yazo saman na sha fadi yace malam ni mai son tuwo ne yace in naje na siyo semona idan na kawo idan ta gajala ta kawo wallahi sai kace dan malele ne da mai tuwon semo wanda baya bukatar ma wani talge ko ka zuba shi ne ka tuka duk lokacin ta ta bata shi ne a yawon gidan biki da yawon kadan kawaye da makaranta ta koyi primary responsibilities inta basic ayyukan gida ma ta gagara tsayawa ta koya to wannan yana nuna cewa akwai sakaci ta bangaren iyayenta ya nuna akwai sakaci ta bangaranta mu a kasar Hausa mun sani da yarinya tana shekara 11 an fara dora ta a layin ana ce mata ki a hankali da wannan halin yake je gidan aure zake wahala taurin kai miji zai koya miki hankali ana nusar da yaro tun yana karami ana so ya ta zama waziriyar mahaifiyarta akan hidimar kitchen da hidimar dawainiyar gida dan ta koya to ashe kun ga an gina mummunar fahimta ta shigo ciki la'alla lokacin da yake zuwa hira ta yi dadi ya nuna mata cewa ai daga ke ba ƙari tana zuwa kuma ta zo da irin waɗannan akasussuka nata ta cuci maza ta yi bleaching wani wuri bari wani wuri bakikirin ta zo ga kazanta ta zo ga tsaurin ido babu iya magana ashe aure dole ya samu matsala shi ma ta bangaren sai ya mata ƙarya, ya gina kaza, gida kaza, ai wannan ma kaza da kaza da kaza, daga an zo in ta ga aka sai anan matsala. So ashe dole a samu mu'amala, dole a samu munar fahimta. Gobe in yace ya ga wata zai aura a nan tashin hankali, tace Allah ya kashe ta, kuma ita wallahi ba wanda za ta shigo kishi. Can gaba za mu same shi ɗaya daga cikin fitintunun da ake samu, da matsaloli ake samu aure, mata kun sawa kanku kishi. Mata sun sawa kansu kishi, zaman lafiya ba za a yi batun da kace wata za ka kawo, shi ba za a zauna lafiya ba, ɗaya daga cikin matsaloli kenan. Aka samu munar fahimta da zargi idan ya shigo cikin auratayya, to auro ya lalace. Bayyana sirri da dalilan saɓani da ake yi, daman ba ita ba shi kaɗai yake riƙe auren ba, duk abin da aka yi zai fito waje faɗa. Ita ma duk abin da aka yi tana da ƙawaye wanda suke juya akalar auren. Iyayenta sun shiga dumu-dumu, iyayensa sun shiga dumu-dumu, to ta ina za a zauna lafiya? Dole a cikin zamantakewa ta auratayya ya zama miji yana da takaitattun mutanen da suke da hankali da zai shawara da su akan al'amarin aurensa. Sannan mace ita ma ta zama tana da wadda take mu'amala da su, kuma awun da zaka auna mutun wajen ya baka shawara shine addininsa. Wane masani ne, wane mai ilimin addini ne, wance mai ilimin addini ne, wance mai hakuri ce, to abinda nake ciki zan yi dan tattauna da ita dan ta ban shawara. Amma duk taburmar da kika zauna matsalolin gidanki, shi ma duk dabar da ya zauna matsalolin gidansa. A samu third parties, a samu mutane na uku a cikin al'amarin aure, to aure ba zai zauna lafiya ba. Matsalolin aure muke lissafawa. Shigar ƴan uwa da abokai cikin al'amarin aure da zamantakewa. Rashin sirru. In mutum zai fita waje ya faɗi mu'amalarsa ta gado da matarsa, ita ma ta fita ta gaya wa abokananta mu'amalar aure da ƙawayenta, wannan akwai sirru a cikin wannan auratayya? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahabbai, sai ji wata magana kamar haka ta fito, sai ya zauna. Manzon Allah ya ce, ashe ɗayanku zai yi mu'amala da iyalinsa gobe ya zo ya ba da labari? Sai aka samu wata matashiya, sai ta ɗan yunƙuro ta ce, ya Rasulullah yaf'aluna wa yaf'alna, mazan suna ba da labarin, matan ma suna ba da labari, ta faɗa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru, ya ce, to alkwatankwacin mutumin da zai yi alaƙa da iyalinsa gobe ya zo ba da labari, kamar shaiɗan ne da shaiɗaniyarsa kwanta a gefen kwalta. Ke ma da zake ba da labarin kwatankwacinku, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar akan kwalta kuka zo kuka yi mu'amala ta auratayya da ke da mijinki. Amma yanzu akwai ƴan mata da abokanan ƙawaye wadda abinda kawai suke jira ranar ladi da safe su zo su sha papa. To in kina son shan papa, ke ma ki je ki naki auren, zaki samu, sannan zaki samu labarin. Allah karfa mana asiri. To dole a samu sirru a tsakani. Albamuzaranci, mace dole ta kiyaye kata zama albamuzara cikin abin da miji ya kawo. Ana wani irin yanayi, shinkafa ƴar gida wadda aka shuka ta a gadau, aka bige ta a gadau, aka zo nan gefen hanya aka dafa ta aka gyara ta, insha Allah za ka sai ta naira 3,800 zuwa 4,000. Idan 4,000 ne, kwano ɗaya naira 20,000 ne, a kwano biyar naira 20,000 ne. Idan gidan yana da girma, rabin kwano ba zai muku ba. To ya kawo shinkafar naira 20,000, abincin kwana 10 ne a wata. Amma ke ce ballagaza waccan ta yi sallama, me kika dora ne? A bari mana da wake. Kin shiga kitchen kin doro kin kawo dan mangyada, yanzu naira 2,200 ne kwalbar mangyada. Kin soya kin kawo. Kafin ya ankara wata bai je ko ina ba, ya tsala kamar irin yanzu nan wata na kwana 15, akwai wadda ba musu albashi ba har yanzu. Ya kamata ya zama kece mai tattali. Albamuzaranci yana ɗaya daga cikin abin da ya sa mace takan fita kan mijinta, wallahi in ba ku sani ba, ta fita kansa kwata-kwata. kuma gobe take masa abinci ya kare ni ba zan zauna da yunwa ba kaci fa kaji yar taliya ke kika ballagazar da abincin kuma yanzu kina cewa ba za ki zauna ba ba abinci albumodaranci da dukiyar miji ɗaya daga cikin matsaloli suna jawowa wallahi sai ki fita kansa so mace dole ta zama mai tattalin abin da aka kawo da kayan abincinsa da kuma dukiyarsa dole ta zama mai tattali ta taya shi tattalin abinsa to ta zama mai tausayinsa to in ba a samu ba ai na dan rage mana kazan nan ai kazan nan da ka kawo ranan nayi dabara kaza ai kazan mu ya rage a to ai mun yi dabara da shi a ai ni ma na dan samu wani abu na dan kara mana kaza wannan abin yana kara sika yana kara soyayya yana kara fahimtar juna yana kara tausayin juna amma nata naki ne amma nasa naku ne ga kudin cefa ne a samu wata sai ta fudda nata a ciki daman tana a dashe ta kafa a dashe a anguwa so da kudin cefa nan ka za a dinga a dashe kuma in magin kai kare ba za ta saya maka ba wannan wata irin rayuwa ce zaman doya da manja su dole tausayi ya zama akwai shi to albon godaranci da rashin tattalin kayan abinci da sauran abubuwa yana jawo matsala kankamo ta bangaren miji shi kuma Allah ya bashi yana da shi kankamo ya zama mai kankamo zai iya sayan buhun shinkafa biyar sai siyo daya sai aje buhun a dakin sa yara 15 kowa ya tsilli sai ce a kawo kwanon abu sai duba rabin kwano sai zuba musu sai ce aje ai manage hakan nan kai shinkafa da tsada fa yanzu kankamu wata mata ta kai karan mijinta akan haka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce yana da shi ba zai ba mu wadataccen manzon Allah ya ce to na miki izini ki diba da kyautatawa ki kara yadda zai ishe ku ba sata bane kuma ba almubadaranci bane addinin musulunci kenan miji mai kankamu shi ma matsala ne wanda wannan mazajen su ma muna gaya musu ka zama in kana da shi a gani a gidanka a gani a cikin iyalinka ka wadata su da abin da Allah ya baka mummunar alaka da sirkai tana jawo matsala ya zama mummunar alaka ke kin ba kya san yan uwansa ba kya san uwarsa ɗan zamani cewa suke uwar miji wai olsa ko ka olsa ai olsa tana raye mahaifiyarsa ita ce olsa damuwa kenan wai damuwa number 1 idan kina da mummunar alaka da sirkarki da sirkinki da kannansa da yayunsa ɗan uwansa shakikansa kafin ki zo da shi suke mu'amala shi suka sani a matsayin dan uwa wallahi ba za ki zo ki wuce su ba rashin sanin matsayi duk da akwai mazajen da suke ba da kai bori ya hau idan ya auro mace ita ce komi ya daukake ta a saman kowa ya zagi iyayensa a gabanta ya zagi ɗan uwansa a gabansa ya zagi babbanunsa a gabanta sai ta rena kowa sai ta ga bata ganin kowa da gashi amma mace tun tana zuwa ta san dama akwai gungun da ake kira no go area wannan ba wajen wasan yaro bane iyayena ba wajen wasana bane yaushe ba san ki bane ɗan uwana kai wata rana ma ka gole ta saboda iyayenka da ƴan uwanka to anan za ta san to wannan fa logo area ne gara an taya shi san su ba an taya shi fada da su ba sulkai ita ta haife shi fa ta haife shi ta rene shi ya girma ya zama mutum sai da ya tara abun hannunsa tukunne ya ganki ya aure ki kuma kice wai za ku sa kafar rondo daya wallahi ba kan wallasa bace ki taya shi santa matan da suke da wayo suna taya mazajen su san mahaifiyar ne sai mahaifiyar sai ta janyo sai ta mafi moran mijin saboda ta zama yar lelan sirkar ba abokiyar fadan ki bane wallahi ba abokiyar fadan ki bane saboda a dalilin ki zai iya a dalilin mahaifiyar zai iya sallaman ki ya kawo irin ki hudu ya sa ki taya shi san mahaifiyarsa ki taya shi san mahaifinsa ki taya shi san ƴan uwansa sai ki daukaka haka shi ma miji dole ya mu kyakkyawar mu'amala da iyayen matarsa saboda iyayensa ne suna son ta suka dauke ta suka baka so dole ka mutunta su dole ka mu'amala mai kyau da su dole ka taya su san ka taya ta san su to anan za a zauna lafiya amma fada da su yana kawo rashin zaman lafiya kishi mace ta kulla kishi a kanta wayar miji ta duba text ta duba WhatsApp dinsa ta duba an yi sallama da shi sai ta leko an kawo abu sai ta duba ya shigo da leda ina sai kai ya salam kin dauko hypertension zai kashe ki wallahi wata rana haka zaki hadi zuciya gip ki fadi rabi ya shanye dama sun fada sun ce wai wayar miji albasa ce inda zaki bude ta to hawaye zai cika idan ki idan Allah ya jarbi mace da kishi akwai matsala zaman lafiya babu waya ka fita kai da wani kai wata kai waya am kira ka sai ka sa silent sai ta ce da waye ne yake kiran ka kuma ba za ka ansa ba ai wannan munafurci ne yanzu za ta ke wani ogansa ne ya kira shi baya so ya ansa so Allah ya jarrabe ka da mace mai kishi kuma da sunan wai san ka take wai over protection take baka wai kariya take baka akwai matsala gida zai ya mutse gida zai haukace idan ba a samu mutum mai hakuri ba to ɗaya daga cikin abin da ki taya shi ki dage da addu'a kai farko baki sake hana ba idan Allah ya kawo shi wallahi baki isa ba duk wutar ki da wa digar ki Allah ya kaddara yana da rabo a jikin wacce wacce tana da rabo a jikinsa wallahi duk fitinar ki sai ta zo gara ki addu'a ki ce Allah ya kawo abin da sauki shi wannan dan ko wannan yar da ya haifa da waccan matar da zina zai yi a haifi dan Allah ya kaddara akwai alaka sai ki fatan Allah ubangiji ya sa a gama lafiya watan sai kaga ta zo da lilin arziki watan sai kaga a dalilin ta da mutunta shi da kika yi kika nuna masa duniya ba komai bane a ba matsala bane kaje kai amma dai akwai matar da na sani irin mutanen da mijinta yayi aure ne ya tace a ba wane muna tare da kai shekara da shekaru nan furniture nan da aka siya min ya lalace yara ba su da kaya kaza tunda aure zaka yi ni ma ka dan gyara min ɗakin nan ka ta zo ta rena ni shi haka ne hajjia an gama wallahi kafin ya aure sai da aka canja mata furniture aka yi mata ita ma akwatuna yara duk aka yi musu abin da ya dace ta ci gajiyar amarya ko bata ci ba wallahi baka isa ba wallahi baka isa ba a ku dai wallahi wallahi baka isa ba wallahi namiji dukkan kantarsa da rashin shekarunsa wallahi kika ce bai isa ba sai ya gwada miki ya isa ku daina baka isan nan ba ku daina ba zai yi nan ba wallahi ki daina in ba haka ba wallahi tallahi zaki sallar azumi a gida wallahi a hirdin ki kice baka isa ba wallahi sai ya nuna miki ya isa a hirdin ki kice kai dan halal ne wallahi a ranar zai gwada miki shi harfaffe ne halal ne mata ku cire wannan kalmomin a bakin ku kuna son a zauna lafiya ku rage kishi ku nemi Allah sauki akan al'amarin kishi ba an ce kada ku kishi bane a'a kishi abinda ake tsamso a kishi shine competition ki fafata a layin ki ta fafata a layin ki je zabu na zaba an yi a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a iya cire shi ba in totality a cire kishi a cikin zuciyar mace ba zai yi ba sai dai fafatawa ta yi kwalliya in kina kishi ke ma ke kwalliya in ya shiga ɗakin ta yana minti biyar ki sisi na da zaki ya shigo ɗakin ki minti goma ranar girkin ki ana kaza ke ma to me zan yi in kyautata to wannan shine amma ba fito na fito yaki a ɗebo kayan yaki makamai gariyo pistol bindiga waye ki fito ki ce a wallahi tallahi a gida zaki sallar azumi da layya in kika yi wasa ku bi a hankali namiji ba a rena shi sai rashin godiya mace ta zama ungrateful ta zama ba ta da godiya duk abin da aka mata ba a mata bane ba ta da godiya na sha faɗi malaman nan maza ku yi hakuri na ɗauka ni da su ne kawai wallahi babu wawa a duniya irin namiji ku
ko yaƙuri ba. Wautar shine bari ga muku wani abu guda daya. Yana da wauta kamar yaro yake. Yanzu namiji ya shigo gida sai ya shigo da ɗan shinkafa sarabin kwano da ɗan tumatir din sai ya ce gashi wani a jalabta ki karɓa da hannu biyu mun gode. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya albarka, Allah ya yaukaka dukiyarka. Kika yi wannan godiyar a wannan yanayi da ake ciki, Allah ya maka Allah Ubangiji ya ƙara maka arziki, mun gode. Wallahi gobe sai ya nemo kafin ya sake dawowa saboda wannan addu'ar taki. Sabulun wankanmu ya ƙare, sai ya fito sai ya sayo gib, sai ya baki. Ka wannan mai ƙanshi ko wallahi Allah ya saka maka da alkhairi. In ya fita ba zai iya sayo sabulun wanki ya baki ya ce ki wanki da shi, kuma ki kai ƙara duk kotun da kika ga dama. Abin da yake da shi kenan. Amma sai ya sayo mai ɗan ƙanshi sai ya baki, a wannan ƙanshi ne da shi wallahi. Yanzu wannan nawa? Ai 500 na sayo shi, shi kuma a Allah ya saka maka da alkhairi, Allah ya yaukaka. Wallahi kika yi wannan godiyar gobe sai ki ji shi ya tafi check and buy. Ya ce a bani da wannan sabulun da ya fi kowanne ƙanshi. Akwai Cleopatra, akwai Zest, akwai kaza, sai ya duba mai ƙanshi na 2000 sai ce ai godiyar nan da kika yi yau ga na 2000 ki wanka ne ki ƙanshi. In kika sake godewa gobe da mo kike godiya da mo yake ƙara nemowa ya kawo. Shi yasa nace yana da wauta. To ai wayo aka yi masa ko? To mallam ya ce ba wauta ba ne. Amma ni a gidanmu ma ba na wanka da wannan. Da soda fa take wanka a gidansu ko da clean. Amma wai ita ba ta wanka da wannan. Ni ban yi wannan zai dirje min fata. Ai wallahi ni ne gobe. In na saki fita soda mallam shi yace da wannan zaki in kika dama karki in kika dama ki bari. Namiji baya son confrontation, baya so ai confronting din sa. Yana so a gode masa, yana so a yaba masa. To zai ƙara kullun kaman kina dada zaburin sa ne ya ƙara. Amma fito na fitan nan ba zai kai ku ba. Ku zama masu godiya. Banan nan ina ga kamar al'amarin ba zai yi ba. Yaran nan ki musu kaza, ni na haƙura. Allah ya saka wata bayar Allah bara ake ban labari. Mijin ya dawo ana ta kata birna ba birna sai zo ta zauna a gefen sa. Tace ni akwai ɗinkin da nayi kaza da kaza bai jima ba, ni karka min ka saya min hijabi, yaran ka ji da su, su ma karka tada hankalinka. An wuce wajen ko ba a wuce ba? An wuce. So da fatan za mu hankalta, da fatan za mu yi kanmu wa'azi. Halin da ake ciki ya wuce dukkan kowane irin hali. Maza suna fama. Wasu ba su samu albashi ba. Mutanen LEA da mutanen local government ba su samu albashi ba wasunsu. Sannan abinda ake saya naira 10 yanzu ya zama naira 50, kuma shi bai samu ƙarin naira 20 ba a cikin albashinsa. Ba abinda muke sayan sa shekara 2 da wuce yanzu da bai tashi ba ya yi ninkin goron zabi, tashin goron zabi. Abin naira 10 ya zama naira 30 ko 50, shi kuma samunsa bai ƙaru ba. Ranan muna tattaunawa, duk mutumin da yake sayan kuran ruwa shekara 2 baya kuran ruwa na naira 150 muke sayan ta. Amma yanzu kuran ruwa naira 400 ne, ko ka saya ko ka bari. Haka ne? Idan kullum ana shan kura ɗaya a gidanka, naira 10,012 ne kuɗin ruwa kawai na wanki da wanka. Naira 10,012 ne. To in ka auna irin waɗannan akwai matsaloli. So idan ba ku taya su, kun tafashe su ba, kun bi su a hankali, kun ba su ƙarfin gwiwa, kun yi addu'a tare, ku gudu tare, ku tsira tare, akwai matsala. Don wallahi wani ya ɗebo zafin kansa ya zo kika ƙara masa. Sai ce ki je aje gida kuma a ƙarisa. Ki je ki huta. Yauwa can baba shi ma ya ɗana. To ashe mu bi a hankali mu zauna lafiya tare da iyalanmu. A zama masu godiya, a gode wa Allah, a gode wa abokanan zama. sannan bambanci matsala ta ƙarshe ita ce bambancin tattalin arziki. Abinda aka yi a gidan wance ba shi zai a gidanki ba. Wance da mai na gazata, an yi musu kaza, an musu kaza, mu ba a mana ba. Idan kullun kana ganin na gaba da kai, to wallahi ba za ka gode wa Allah ba. Amma kullun ka duba wanda ka dan dara kai ma, sai ka ce alhamdulillah. In kanka ne yana ciwo, ka je asibiti ka ga akwai wanda an tsaga kan ne. Idan kafar ka ne tana ciwo, ka je ka ga gun wasa tsari, wani an yanke kafar ne an rataye ta sama. Duk halin da kake ciki, kada ka kalli wanda kafi a yafi ka, ka kalli kai wanda kafi, sai anan godiya ta zo. Muna fata Allah Ubangiji ya gafarta mana matsalolin muka lissafa, ba mu fita kuma hanyar mafita ba. A dunkula mafitar guda ɗaya ita ce, na farko a mu'amalanci juna da gaskiya, na biyu a zama masu godiya, na uku a zama masu yawan addu'a da ƙanƙan da kai ga Ubangiji. Auren nan ibada ce, aure ibada ne, so dole mu koma yadda addinin musulunci ya tsara a yi auren nan, mu yi shi. Sannan kanikancinsa yadda ake gyara shi a cikin addinin musulunci da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake samun gyaransa. Na ga yanzu kafafen sadarwa sun bubbuɗe muku marriage counseling platforms ko wasu group na gyaran aure, wani group na gyaran aure. Wata mata ba Qur'ani, babu hadisi, babu talauci, wata za ta gyara miki aurenki da kuma akwai auren talauci, ta yaya za ta yi ta gyara miki wannan auren? Tana Abuja tana fantamawa a mota, tana Abuja tana shiga offices, tana karban kwangiloli, kuma ita ne za ta gyara aurenki a Azare? Ta ina? Akwai waɗannan group da yawa, Instagram, akwai a duka social media platforms. Ka ji mace ta ce aurenta yayi kaza, ƴan aji wai ku bani shawara, wai ƴan aji. Group ne sai ka samu mutum 500,000 suna following group din. Mutum 500,000. Akwai wani group da na shiga nake following. Bana magana bana cewa komai, amma na shiga cikin duniyar mata ne. Ina kallon irin abin da ake yi. Wai wata ne za ta yi wai surkarta, wai tana so ta yi surkarta kyauta a wannan sallar. Wai ƴan aji su bata shawara, mutum 500,000 ne za su baki shawara da zake yi wa surkarki, wai ki burge ta. Wannan ya ce ki kai ta haji, wannan ya ce ki siya mata atamfa, wannan na ci ikon Allah kenan. Akwai matsala. Sannan wannan ƙungiyoyi da ake bude muku a gidajen talabijin shi ma, wai mata a yau. Mu matan da muka sani mata a jiya ne, matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matan sahabbai, su kadai ne za su yi kanikancin rayuwar mace, ba a yau ba. Wallahi mata a yau sai dai su hallaka ku, su kai ku, su baro ku. Mata a yau. Mata a jiya. Shi yasa a cikin topics din da aka yi magana za a yi a Ramadan din bana, da muka tattauna da mutanen Form 1, nace akwai maudu'i guda ɗaya da ya kamata a sashi. Shi ne siffofin mace mumina. Ranar da za a yi karatun, ya kamata ku zo ku ji. To wannan su ne mata a jiya, su ne mata nagartattu, su ne abin koyi, su ne in ka bi su ka koya daga wurinsu za ka dace duniya da lahira, ba mata a yau ba. Ana ta neman wa mata ƴanci, ana cewa mata su fito, mata su nemi abin yi, za mu mutu mu bar ku. Ko ba haka ba ne? A mutu an bar ki da responsibilities. Wannan na Allah ne. Wala duk mutumin da ya fara tunanin bayan mutuwa kaza da kaza da kaza, al'amari zai lalace, imaninsa da Allah ba shi da yawa wallahi. Allah shi ne da yau, Allah shi ne da gobe. Duk mutumin da zai ce maka gyara aurenki bai ce Allah ya ce, manzon Allah ya ce baka ya da shi wallahi. Duk matar da za ta ce gyara aurenki ba Allah ba hadisi. Ga mata kun shiga wata fitina ta zamanin yanzu, wai budurwa ne za a kai ta gidan aure, amma wai sai ta nemi magungunan gyaran jiki da gyaran da matintaka. Aure da yawa ya shiga garari saboda me? Saboda wannan alaka ta auratayya. Abinda aka sani a shari'ar musulunci, budurwa ana tafi da ita ne yadda ta zo, saboda ana tunanin ba ta da alaka da miji, ba ta san namiji ba dama. Namiji bai taba kama hannunta ba, namiji bai taba rungumanta ba, namiji bai taba wata mu'amala da ita ba, haka ake tsammani budurwa an kai ta gida. To mijinta zai mu'amalance ta ne a tsarin da take, amma daman kafin ta zo ta yi gamje gamje kai fa subhanallah wannan zamani namu Allah ubangiji ya gyara mana Allah ubangiji ya gyara mana amma muna cikin fitina Allah ba turo mu ne kawai mu zo mu ta mu'amala ta aurataya ba jima'i Allah ya turo mu duniya mu yi ba mata sun tashi sun tsaya zaware sun tashi sun tsaya matan aure ba hakura ba ki sa wata kansan idan ta bullo a rasa yadda za a yi da ke kowani concussion kin dauka kin labta kawai dan kwanciyar gado abinda aka turo ki kenan ba shi bane mata mu ji tsoron Allah mu kiyaye fa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik
amalan nasir mustafa Allah ubangiji ya saka maka da alkhairi mun saurare nasiha mai ratsa jiki da ratsa zuciya da fata Allah ubangiji ya shiryar da mu ya ba mu ikon aiki da abin da muka saurara mata mamman yayi karatu tuka kuma ya ja hankalin mu akan wata gaba guda ɗaya da zan dan ce wani abakan ta minti ɗaya zuwa biyu kafin na fara karanta masu tambayoyi maganar rashin rike sirrin juna wannan mummunar musiba da bala'i a cikin sa muke ba tare maganar ba da labarin mu'amalar kwanciyar aure wannan ana yi tabbas maza da mata kowa na fitowa ba da labari Allah sauka to ba shi ba mafi wannan shi fa komai hatsari amma wancan shi kuma kamar to wani bangare zai fi wannan girma saboda shi da rayuwa ce ta yau da gobe kullun al'amarin da zaman ki da mijinki in dai kin samu guri kin zauna wallahi tallahi shine fadan kurakurensa da guraren da ya gaza ba za ki fada alkhairansa da guraren da ya ci nasara ba amma duk gun da ya gaza wai mace ne za a ce an ga mijinta a goka za an fado ne ya goko kirki ana ce kai rabu da wannan ka shine a rabu da gilas mijinki fa wai a rabu da shi wata ta ganshi a wani wuri tana fadan alkhairansa ko kirkinsa ko ta ganshi fes tana gaya miki wajen ki da sai ki rabu da wannan ai ka shine a rabu da gilas mijin aurenki duk wata gazawarsa in kin zauna sai kin fada duk alkhairinsa zaki rufe ba ki iya fada ba Allah ya ji kamalan Kabiru Ahmad a karatun da kai ne mamma ya tuna mun wani abu da ya faɗa gurin karatu ya karatu ya karatu wani sai zura mar ido irin kamar da shi yake sai ya ce masa malam wannan karatun hadda ne mai wa'azin bara malamin Malam Abubakar Musa giya da Allah gafarta masa ba dan ya mutu ba a wannan wurin mun kira shi matan nan na fama sai a cikin da aka kira nan yayi karatu ya buga wani misali da kansa da kuma gidansa da iyalinsa da yarsa akan abin da shafi riƙewar hannu da zai bada matsala akan abin da shafi waya wasu sun ga abin bamba da kwaya amma zan da bada misali da yarsa da matarsa eh ba sanan asiri bane ai hujja ya kafa dan ku gane abin yana shiga ko ina har gidan mallam ya shigo dan ai dauki mi a dauki matakin gyarawa mafi munin al'amari ga mace ga mata da miji ya zama to nan asiri da fallasa shine tsakanin ku babu rufa asiri babu kare mutunci sanda ake cikin nutsuwa da walwala a babu damuwa sanda dan matsi ko mata damuwa ta shigo a fallashi a taurarta kuma mafi muni a wata fa tana kallon ka kana kallon ta nata ma ƙarya ta kulla ma shari kana ga irin ta gadaka wata ma ta fashi da kuka wanda da yake wurin in bai san duniya ba bai san yau ba kai kan sunan kadan iska idanunsa tunda a gaban ka ma ƙarya kuma ai kuka to ku hakuri zan ba ku misali da kaina wallahi ba zan tunan asiri ba ina da mata da yawa ba zan faɗi sunan kowace a cikin su ba duka abin da ya wuce ta uku kuɗi fari da ni wallahi la ilaha illa Allah ina musu sharri ko na mata sharri ina azumi Allah kama da abin gobe kiyama dan fa dan mu kiyaye mu gyara laifi aka mun kato kuma Allah nuna mun laifin kama ba labari aka bani ba da nayi magana na kwace mu wani yayi hakuri wani abin shi muka rasa matan kasar Hausa ko wasu Fulani wani yayi hakuri me a ciki shikenan ya wuce fa baka kai a ce kai hakuri ba sannan da ka faɗi kana korafi a kan lafi sai ka ce mata to kai yanzu baka gaba yau wata kaza ba kai mana abu kaza ba ko ba kai min abu kaza ba aka gunduma mun gari aka mun shari'a aka mun matanci a idon ina kallo nace yanzu anta kiki manta ne in kiki manta ne ba manta ba nace daga 15 day of December last year zuwa yau da muke magana 8 February na kawo buhun hatsi su kutum din kekke gidan da mai kwano 40 da rabi na san ba da rabin na kawo ba dan ta dan na mata sai a ba da rabi bane da kwano 7 ne nce na kawo shinkafa na kawo wake buhu waken kawo a ai waken sai ba kai kwano hudu ka bamu shinkafa ba ba kwano goma muka sa gidan nan ba sai ta kai sai shi to yanzu nayi furubin yanzu amun kaya kenan amun shari dan a cikin mutunci kenan da din guda da kun fado wannan ko kin fado wannan kin ce wata kaza ban yi kwano ba yanzu ce na aika kin yanzu na kawo bun hatsi da kwano bakwai kin yanzu na kawo wake kwano biyu ko kwano hudu kin yanzu na kawo shinkafa kwano kaza na sai da sauran da zai sa kin na kawo ba wannan fa'izo ne ake mana abun kuma matar ka da ka aura kuka shekaru kuka fi aya dole sai in baka ne zai ce dan girman Allah ku ji tsoron Allah mata mu ma mu ji tsoron Allah mu kare surun juna da mutuncin juna in zaka faɗi magana ka faɗi gaskiyar al'amari ita ma meye amfanin ka je ka faɗi al'amarin gaskiyar in dai mutun naka ba kirki yayi ba ko ba daidai ba kai baka rikin kirkin ke ba ka rikin kirkin da soyayya kake aka dauka miki asiri Allah ka shirye da mu assalamu alaikum ga tambaya ta farko da mallan ya ce da fara karanta ta tace assalamu alaikum da fatan mallan ya zo lafiya menene hukuncin zama da mijin da baya sallah qul uba sai ya ga dama kuma koda zai yi ba zai je masallaci ba Allah gashi a gashi ka kado sai dai a gida kuma in ka masa magana yace ba za ka yi dama ba ka tafi gidanku shi yasa take neman halalcin raba wannan auren mamman sai gare ka
assalamu alaikum to wannan ni dai bazan ce ta raba aure ba saboda in zama ya dadi za ta ce wani mallam din na yazo ya ce raba aure tunda yana sallar dama dama ai yanzu abin da ke gabanta ta yi amfani da wautar namiji da na ba da labari ce bawan Allah wane baban kusan irin wannan dan kalmomi na mutuntawan ta zo ki zauna a gefen sa ki ce baban Muhammadu na ji a makaranta an ce wanda ya salla a gida in yayi irin ta sifar manzo Allah sai a bashi lada daya amma wanda ya je masallaci yana da lada 27 darajar ta duk kafar da ka daga za a daga darajar ka duk kafar da ka sauke za a gafarta maka a wannan duniyar tamu da ke amfani da wannan uslubin alhamdulillah yana yin sallar ma to yanzu da mawar shine da za ya je masallaci wato mun rena matsayin mu da kusancin mu da ubangiji da karba mana addu'a da zai yi wannan lokaci shine matsalolin mu wallahi ki dage a sati guda kina addu'a Allah ka shirya min mijin nan nawa uban ƴaƴan nan nawa abokin zaman nan nawa kiga abinda Allah zai yi masa ba za shekara biyu ba sai a ce shine ladan a masallacin kika yi sa'a ribar ki ce ko ba ribar ki bace ribar ki ce ko ba ribar ki bane to kuma Allah yana ansa addu'ar da kai wa wani bai sani ba yana kwance yana gurti ke kuma sai ki addu'a ya Allah wannan mijin nawa uban ƴaƴan nan nawa bawan ka ne ya Allah kai kake jujjuya zukata Allah ka juye zuciyarsa ka shirye shi shiriya ta musulunci ka bashi ikon ki masa addu'a wallahi kika yi wannan kika dage akai wallahi sai abin ya baki mamaki ki masa kiwa zamantakewar ku kiwa ayyanki addu'a wallahi sai kiga an dace wannan shine shawarar da zan baki ki gwada ki gani in ya gagara sai ki ba gawa a wani na kusa da shi ya masa nasiha da haka hankali wata ranar sai kiga ya hausaita Allah ka saita mu gaba daya
amin ya hayu ya qayyim Allah ka samu dawo turba da dar har zuwa kiyama wannan mai tambaya ta gaba tace mallan da fatan mallan ya zo lafiya tambaya ta nan ita ce ni ne nake mafarkin namiji yana mu'amalanta ta kuma har ta kai ina ganin na haihu kuma ne budurwa ce me yake kawo hakan yarinya girma Allah shi da kuma Allah samu da tamamman gata sai gare ka
to wannan akwai alamun la'alla a cikin alamun masul jinnu shafa ta aljani akwai irin wannan mace ta dinga mafarkin saduwa ta dinga mafarkin haihuwa ta dinga mafarkin akwai alamun masul jinnu tare da ita kuma dole ta dage da askar dole ta nemi magunguna na neman kariya akwai alamun aljani namiji ne ya aure ta ana samun haka muna fata Allah ubangiji ya bata lafiya Allah ubangiji ya kare mu ya kare zuriyar mu gaba daya mata aljannu suna damun ku kuma yanzu sun fahimci cewa idan suka bayyana ana yin magani ana yin ruqya ana bada magani su yanzu sai suka canja salo sun da su ma a duniyar mu suke sai suka zama digital su ma za su zo su yi ta addaban ki amma ba za su fito ba ballanta na a miki magani za su saki yawan fushi za su saki irin wannan mafarkan amma ba za su yadda su fito ba saboda kar ai magani a kore su mata ku kiyaye barin gashin ku ku kiyaye shiga dakunan da babu kowa a gida ku kiyaye shiga ban daki ba azkar ku kiyaye shiga gun kazanta ku kiyaye tabarruj fita tsareci tsarecin nan zaki iya ana taro a FGC Azare ana biki ki tsinance ki sa riga yar karama ki waye ki tattakura jikinki yadda maza a duniya suke kallon ki suce kai wance ta burge muto wallahi namijin aljani zai iya ganin ki kuma ya aure ki duk abin da aka ce kar ku yi addinin musulunci wallahi maslahar ku ce ba maslahar wani ba wallahi mata da suke fitar da tsareci su waje tabarruji yadda mazan duniya suke gani su yaba wallahi haka aljanu suke gani su yaba so ku kiyaye ba tsanantawa muke so mu muku ba kullun muna ta magana muna muku magana da kaushi kuna jin wani iri wallahi maslahar ku ce mace da take shiga bandaki ba dan kwali mace za shiga bandaki tana surutu tana hayaniya mace za shiga bandaki babu addu'a mace za shiga dakuna empty a gida gun kazanta da irin waɗannan abubuwan da fita da aura da jiki a waje wallahi sunanta assalamu alaikum aljanu wanda ta ga dama ta gyara wata ga dama kar ta gyara Allah ubangije ya gyara mu gaba ɗaya assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah mala Allah saka dakai to mata kun ji Allah ya kusan za ta zama ta karshe ko ta kusa da ita dan kwabi ne kuma zana da muhimmanci ai hakuri da Allah aljanu suna kawo wannan ba girma bane kai Allah shi da mu alaba mai kun jarawa wannan sai assalamu alaikum muna neman addu'a ne a wajen bayin Allah yarinya ce ake so ai aurenta kuma tana tare da wani yaron kuma ba mai nutsuwa bane an yi ta rabu a raba su abin ya gagara shi kuma ba aurenta zai yi ba abun har ya kai ga yana daukanta a waje amma ta kirabuwa da shi shine muke neman taimakon addu'o'in a bayin Allah Allah ya shiga cikin al'amarin Allah ya kawo mata nagari wannan abin da aka karfi kina akai Allah sauka yawa wannan kuma maslaha ne ake bukata mamman ya ba wannan ya bada shawara bayan ta yi addu'a Allah sa mallan ya zo lafiya Allah mai da shi gida lafiya kanwace da yarta uwarsu da ubansu da suna da fahimta mai kyau suna shiri suna da mu'amala ta kwarai to daga bisani yar sai ta aure sai ta aihu sai rashin fahimta da rashin dusashi tsakaninta da ita kanwata ta ba sa kyakkyawan zama ba sa duk dai abin da ya faru ƴaƴan suna zagayar mata su ci mutuncin kanwata ta a gaban su da abubuwa da kai kama da haka shin take ganin ita rinya take tambaya shin za ta ci gaba da yaya ta biyayya ko kuma ya kamata ta yi yanzu dai ita ba ta shawara ta dauka ba wanda ta da sauran daraja a wurin ta kawai ƴaƴanta kuma za ta ci mutuncin ta a gaban ta kuma ita ba ta musu magana ba ita me mafita ta yanzu za ta ci gaba da yayar biyayya ko kuma za ta bijire
to ni dai kullum magana ta ba ta wuce ba abin da yafi karfin Allah dadin da suke zauna lafiya Allah ne ya shiga cikin al'amarin yanzu ma da abu ya lalace Allah zai shiga cikin al'amarin ni na yadda da addu'a kuma na yadda addu'a tana bada mafita a dukkan halin da bawa ya samu kansa tayi addu'a ta ci gaba da addu'a kuma ta ci gaba da mu'amalantar ta irin na haƙƙi idan tana yawan zuwa gidanta sai ta dan dage kafa ta je sau daya ta tafi ta ci gaba da addu'a tana dan janyewa kar ta yanke mata gaba ɗaya kar ta yanke mata mu'amala amma tana addu'a shi Allah shi yasa manzo Allah yace ya muqallabul qulub ya Allah kai ne mai jujjuya zukata zuciyar za ta yi zama farafat anjima ta zama bakakirin zuciya za ta yi zama ta fir'auna yanzu kuma ta zama ta annabi Musa wannan Allah ne ke yin wannan so ba abin da yafi karfin Allah ta ci gaba da addu'a ta ce to ya Allah abu ya shiga tsakanin mu da ƴar uwata ya Allah ka kyautata Allah kai kace a sadar da zumunci Allah ka kyautata zumuncin da ke tsakaninmu
shi dadin addu'a shine shi mai yin addu'a ya yadda akwai Allah kuma Allah zai maganin yaqini kenan. Na biyu kuma duk awa 10 zaka ware kana addu'a Allah sai ya ce ku rubuta masa lada, ya yadda da ni ne ibada yake ku bashi lada. Ita ne shine wisdom din addu'a. Ta ci gaba da addu'a ba abin da yafi karfin Allah. Ita kuma wacce mai abin da yasa muke magana akan yawanci kwadayi da mata suke yi, matasan nan wasu ba auren za su yi ba, sannan wasun su sukan iya zuwa su yi sihiri, ayi araba, wallahi ba isa araba ba, suna yin sihiri saboda akwai bokaye yanzu da sunan malinta, za su ba su sihiri su zo su yi wa yarinya, duk duniya ba wanda ya sayar ba su da ita ba sihirin na aka kauce ba. Shi yasa iyayenmu a da da yayunmu wallahi ba dai saurayi ya ba su abu su ci ba, ba sa karban kyauta daga gun saurayi ma. Akwai shekarar da muka yi magana a nan, shekarar ta kai 5 ko 6 ko ma fiye da haka, muka jawo hankalin iyayen mata akan su hankali da abin da ake karba a hannun samari. Saboda mun samu wani labarin wani mutum da ya je wani saurayi da ya je sihiri wa wata yarinya. Yarinyar kyakkyawa son ko waƙin wanda ya rasa. Shi kuma dan tasha a nan cikin gari ya je wa yarinya sihiri. Idan suka yi duhu kawai sai ta yi ta binsa. To Allah da ya taimaka shi ba mutumin banza ba ne. Ya je ta biyo shi. Ya gagara yin komi da ita ya koma. Ya je ya samu wani ya ce shi fa abin da ya fara ba shi tsoro. Sai aka ba shi maganin da zai karya wannan sihirin. Da ya zo suka yi da hudu da ta bi shi, aka ce sai ya zo dan bigi kafarta hakan nan dunduniyarta nan. Da ya daki dunduniyar sai sihirin ya kare kenan, sai ta fita hayyacinta. Ta ce wai kawo ta nan. To in ke sunanki lashe moni ne, komi a baki ki rafka, komi a kawo miki ki latande, to ta nan zaki tande rayuwarki gaba daya. Dole ku yi hantara, kar ki zama mai ka zama so inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka shirya mu. Kuma akan hada baki da kawayenku wani lokacin. Ita wannan yarinyar da kawarta aka hada baki aka bata naira 10,000 ta je ta samo jinin hailar wannan kawar ta bayar aka yi mata wannan sihirin. So na farko kaga ba mai maka maganin wannan abin in ba addu'a ba. Azkar din nan ku dinga yi. In kai sallar asuba kai azkar, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yi azkar, ku yi addu'a, falaki nasi atul kursiyu. Qul huwallahu ahad. Sallolinka 5. In ka zo kwanciya ki yi, wallahi ko ifritun aljani ne aka turo, wallahi sai dai rabu da ke gani nan bari nan. To amma ina banda sharhuliya, banda jin kida, banda kallo, banda kai, subhanallah. Wallahi abin da ya kyautata al'umar farko shi zai kyautata mu. Babu tsimi, babu dabara, sai mun la haula ne wala quwwata illa billah. Kuma dawo gun Allah, ko kuma Allah ya bar mu da dabaran mu. Wafakana Allah wa iyyakum jami'a.
Insha Allah. Assalamu alaikum. Allah ya saka daka rimala. Malam gabanin in baka kai mana addu'a, ina bar addu'an ku yan uwa musulmi da kuke gaban mu da kuma wanda abin da kai musu mahaifiyata ta bata da lafiya. Mun kai ta asibiti da dare, amma alhamdulillah ana samun sauki.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan. Badi'a as-samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.